أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أن الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي شنيات أم أولا مسلاتي ميتارن البركة ببا مسلاتي دوما آنانا تكين قرن دوس أنجهر جغاوة أولا رانا تليتنين وان ليو أشرين لبيو قوة رمضان hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1445 wanda kuma ya dace da 1 ga watan 4 miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 a jerin surori tun daga al-fatiha ya zuwa wannan sura kuma wannan aya ta 38 ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ha antum ha'ula, ku wa'annan, ko ya ku wa'annan, tud'auna, ana kiranku, litunfiqu fi sabilillah, domin ku ciyar a cikin sha'anin taimakon addinin Allah. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ, daga cikinku akwai wanda yake yin ruwa. وَمَنْ يَبْخَلْ, wanda duk yayi ruwa. فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, to kansa yayi wa ruwa. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, domin Allah subhanahu wa ta'ala shine mawadacin. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, kuma ku ne mabukatan. Wa in tatawallaw, idan kuma kuka juya baya, yastabdil qauman ghayrakum, Allah zai musaya wa'ansu mutanen a mamadinku. Thumma la yakunu amsalakum, sannan ba za su kasance irinku ba. Wannan aya tana ɗauke da jan kunne da kuma gargaɗi dangane da wanda suke zamowa suna yi wa musulunci ruwa ta fuskan taimakon addini, ko kuma suke kin ciyarwa a inda ya dace a ciyar, kuma gashi Allah ya wadata su. Kada ku manta, bayanai sun gabata dangane da abin da ya shafi jihadi fi sabilillah da kuma muhimmancin ciyarwa a cikin sha'anin jihadin, wanda jihadi baya yiwuwa dole sai da dukiya. Shi yasa dukkan cikin Alkur'ani, idan Allah ya bayanin jihadi, yana cewa bi amwalikum, sannan ya ce bi anfusikum, domin shi al-anfus din ba za ta iya motsawa ba sai da al-amwal. To saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ha antum, wannan ha ha'ud tambih ce, irin su haula'i ko hadha ko hadhihi, to wannan haun din ta tambihi ce da fadakarwa. Ula'i ko kuma antum mubtada ne, haula'i ya zama badal din sa. Tud'auna wannan jumla fi'liya ita ce khabar. Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda suke yin laifi, ba su koyi gare shi ba, to amma saboda dalilai ko dai na sakayawa ko kuma na maganar ta game, sai a ki ambaton sunayen masu laifin, sai a yi kira wanda zai zamo kaman a cikin rububi su masu laifin sun san da su ake, su kuma wanda ba su yi laifin ba su yi kokari kada su yi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tud'auna, ana kiranku. A nan Allah bai ambaci wanda ya kiran ba, domin ya zama wannan jan kunne ne ga marme, lura dai zuwa ga me aka kirayi mutum, ba wane ne ya yi kiran ba. Ma'ana ba za a yi la'akari da wanda ya yi kiran ta fuskan matsayinsa ko rashin matsayi, a'a, me aka kirayi su almud'una zuwa gare shi, wannan shi ne muhimmi. Allah yake cewa tud'auna, ana kiranku, litunfiqu fi sabilillah, domin ku ciyar a cikin sha'anin taimakon addinin Allah. Malamai sun yi sabani dangane da me ake nufi da tunfiqu a nan, wace irin ciyarwar ake nufi. Da yawa daga cikin malamai suka ce ana nufin ciyarwa domin taimakon addini, sayan abubuwan hawa, sayan abinda ake bukata na makamai, ciyar da su mayaka da duk sauransu. To wannan shi ne infaki fi sabilillah. To Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi wanda ake kira don su yi wannan aiki suke kin zuwa. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi infaki bi ma'anar am, ciyarwa ta gamammiyar fuska, duk abin da ya amsa sunan fi sabilillahi ne, suka ce hatta zakka ta shigo, domin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma dai menene Allah sai ce faminkum man yabkhal, daga cikinku akwai wanda yake yin ruwa. Malamai suka ce akwai kasim na wannan gabar, ba a ambace shi ba, domin shi abin da ya yi bai zamo abin mamaki ba, kishiyar shi ne abin mamaki. Da aka ce faminkum man yabkhal, akwai taqdirin wa minkum man yajud, daga cikinku akwai wanda yake yin baiwa ya yadda ya bayar. To shi wanda ya yadda ya bayar ba zai zamo abin mamaki ba, kamar wanda ya ki bayarwan saboda abin da bayani zai nuna. Wa man yabkhal, wanda duk ya yi rowa, fa innama yabkhalu an nafsi, to kansa ya yi wa rowa. To me ma'anar kansa ya yi wa rowa? Malamai suka ce idan ana nufin infaki domin taimakon addinin Allah a yaƙin magautansa, to duk wanda ya yi ruwa ya ƙi ciyarwa, to kansa ya cuta, ta yadda su wannan magautan addinin idan suka yi ƙarfi za su zo su haɗa da kai marowacin da waninka, duk su share ku gabaki ɗaya. Athar ya inganta daga Abu Ayyub al-Ansari, babban sahabi mai masaukin manzo alaihi salatu wassalam, ya ce lokacin da aka je wani yaƙi, sai wani daga cikin sojojin musulunci ya yi shahada kuda ya faɗa a cikin dandazon kafirai, sai da yawa suka yi sowa suka yi kururuwa suka ce alƙabi nafsihi ila tahluka, ya jefa kansa cikin halaka. Sai Abu Ayyub al-Ansari yace kuna fassara aya ba a mahallinta ba, yace wannan ayar ta sauka akan mu mutanen Madina lokacin da manzo Alayhi salatu wasallam ya hijira zuwa Madina. To mun yi iyayi muka sadaukar da dukkan dukiyoyinmu a wajen taimakon addinin musulunci da sahabbai, har muka ga cewa lalle an ci gaci, ma'ana an kai gaci, addinin musulunci ya kafu ya zauna da ƙafafuwansa. To da muka ga haka sai muka ce to abinda muka gani mu mutanen Madina sai muka yi shawara, muka ce tunda musulunci ya kankama ya zauna da gindinsa ya tsaya da ƙafafuwansa, to yanzu mu koma mu ci gaba da tattala dukiyoyinmu da ririta dukiyoyinmu, domin dukiyoyinmu sun samu rauni. Kun sani cewa mutanen Madina wasunsu 'yan kasuwa wasunsu manoma, suka ce to sai muka yanke shawara, ma'ana kenan su daina irin ciyarwa ta da, yanzu kuma su koma tattalin dukiya kadai. Yace to sai Allah ya sauke wannan ayar. Ma'anan wannan shine idan muka daina taimakon addini irin yadda muke a da, har musulunci ya samu rauni, a lokacin su kuma magauta musulunci suka yi ƙarfi, to za su zo kuma gabaki ɗaya su share musulunci da musulmin. To wannan ya zama jefa kai a cikin halaka kenan. To akan haka wannan magana ta farko cewa wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, wanda yayi ruwa to kansa yayi wa ruwa. Idan ma'ana ce ta farko, duk lokacin da musulmi suka ki ciyar da dukiyoyinsu domin ciyar da addinin Allah a gaba, to basu cutar da addinin ba, kansu suka soma cutarwa. Domin lokacin da musulmin suka yi barci suka sangarce suka yi sake, to su kuma magauta musulunci za su yi tsayin daka a wajen yada addininsu da taimakon addininsu, har ya zo ya mamaye addinin musulunci kuma a danne musulmi. Kuma wannan ma'anar wallahi yanzu muna fuskanta ta a wannan ƙasar tamu, abun bakin ciki da takaici. Za ka ga cewa ta Hausawa a zo garinku a fi ku rawa, duk mafi yawan ta'addancin da yake faruwa a yanzu a ƙauyuka da ainihin cikin lunguna, matsalar ita ce rashin isar da addinin musulunci a kan kari ga waɗannan mutane. Akwai jihohi wanda abubuwa suka faru, ba na so na ambata sunayen jihohin, jihohi na Arewa maso gabas, lalacewar mutanen a can baya sai da ta kai mai wa'azi idan yana so ya shiga lunguna ya yi wa'azi ya isar da saƙon Allah, sai ya baiwa masu anguwanni ko daga tai wani ɗan abun hasafi, sannan a ba shi dama ya je ya isar da saƙon Allah ya wa'azi. A lokacin su kuma wanda ba musulmi ba suka samu wannan damar, duk suka shiga wannan ƙauyukan suka rarrake su suka isar da addininsu suka yaɗa addininsu. Ya zama irin waɗannan garuruwan za ka ga cewa ƙwariyar jihar nan ne kadai addinin musulunci yake da tasiri, amma idan ka fita ƙauyuka musulunci bai tasiri ko na sisin kwabo. Wanda ba musulmi ba sun mamaye wannan wuraren, sun shimfiɗa addinansu, sun kafa mutanensu. Kaga wannan zai gaskata a wannan ma'anar ta farko, cewa duk lokacin da ya zamo musulmi sun yi rowa da dukiyoyinsu a wajen shiga lunguna da saƙuna a wajen yaɗa addinin musulunci, suna ganin kamar sun tsira da kuɗaɗensu da dukiyoyinsu, to ba za su huta ba, wani abu zai biyo baya mara kyau na kowa sai ya koka. Na faɗa ina je a satin da ko satin da ya gabata na yi kira a wajen hukumomi da ma masu kuɗi, lallai muna da matasa, wasu suna da diploma, wasu secondary school, kuma sun yi karatun addini gwargwadon iko, wasu su ba sa da abin yi. To lokaci ya yi, hukumomi da masu kuɗi su yi tsayin daka a yanzu a wajen saya mu wayannan matasa babura da daukar nauyin su dinga shiga dunguna da sakuna suna isar da addinin musulunci suna musuluntar da wanda ba su musulunta ba suna ilmantar da wanda suka musulunta Allah ya ji kan sarkin dutse mai rasuwa ya gafarta masa ni ga nauyi da ni mun shiga dunguna a wajen musuluntar da babuzawa akwai garin da ba na so na ambata sunansa a yankin Birnin Kudu wannan garin shekaru masu zuwa masu yawa da suka wuce ko sallah kai sai an kone wurin sallah shekaru da dama da suka wuce amma kokarin mai martaba Allah ya ni'imta masa ya yalwata masa sai da ya zama garin na lokacin da muka shiga tare da shi gida biyu kadai ya rage wanda ba su musulunta ba su ma yake ta lallashin su a gaba na yake musu alƙawari cewa idan kuka yadda kuka musulunta za mu ci yadda ku yi ambaci shekarun da ba zan tuna ba yadda ambaci ce shekaru kaza ko ba ku yi noma ba za mu ci yadda ku za mu gina muku gidaje na zamani za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza to wannan aikin an yi shi amma yanzu me ya rage a kuma ci gaba da ilmantar da su addini saboda idan ba su ilmantu ba wallahi ba mu sani ba a lokaci daya wanda ba musulmi ba za su je su sake ribace su su mai da su akan wancan addinin wanda ba da musulunci ba irin wannan abubuwan an yi shi da yawa wasu za ku sun yi shekaru a cikin musuluncin to amma saboda babu masu zuwa suna ilmantar da su kawai shi musulmin ne a suna bai san tauhidi ba bai san ma menene musuluncin ba sani na hakika sai a zo a yi masa roman kunne a bashi kuɗi a gina masu asibiti a gina masu ainihin burtsatse sai kaga sun waye gari sun koma ainihin addinin da ba na musulunci ba to wannan ba karamar cutuwa muke yi ba saboda ka wannan shawara ina maimaita ta mataki na karamar hukuma mataki na jiha wanda Allah ya hore musu su yi ma addinin musulunci wannan gatan idan suka yi kansu suka yi wa gata Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yabkhal wanda duk yayi ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsi to kan sai yayi ruwa a ma'ana ta biyu in muka ce in faqi ana nufin a duk wata fuska wacce za a ce ainihin an taimaka kama daga zakka da ma ciyarwa wacce take ainihin ta musahabi to anan shi ma in kai ruwa a inda ya kamata ka ciyar baka ciyar ba to kanka ka tauye idan kuma ka ciyar kanka ka taimaka ma hadisai da yawa da ayoyin alqur'ani sun nuna munin rowa da kuma irin hatsarin da take saka dan adam hadisi ya inganta manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ku ji tsoron zalunci domin zalunci duffai ne gobe alkiyama sannan ku ji tsoron rowa domin rowa ita ce ta halakar da wanda suke kafin ku ta yadda rowan nan ta kai su ga zubar da jinanan junansu da kuma keta alfarmace na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato ainihin suratul ma'arij Allah sai ya sifanta dan adam wato ba wanda zai sifanta maka dan adam ka ganshi a fili kamar mahaliccinsa Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a dan adam an halitce shi mutum mai raki mutum mai kwadayi ga yadda alamomin suke idza massahu sharru jazua idan sharri ya same shi zai dunga raki ya dunga korafi ya dunga kai karar Allah yana mita amma wa'idha masa'u abinna wa'idha masa'u khairun wa'idha masa'u khairun manu'a idan kuma alkhairi ya same shi sai gum sai ruwa malaman tafsiri suka ce wannan sifofin da Allah ya faɗa kusan duk dan adam bai rasa wani kaso na wannan sifar ba sai dai wanda ya danne zuciyarsa shine yake fin karfinta. Tunda Allah ce innal insana, jinsin ɗan adam ake magana ga baki daya. Anan Allah ya faɗi wannan illolin, ga raki, ga ƙorafi, ga rowa. To amma menene maganin wannan abubuwan? Allah sai ya jero sifofi, wanda duk wanda ya sifantu da wannan sifofi to zai magance wa kansa ruwa. Anan malamai suke cewa kyauta da ruwa gini ne Allah kan yi wa ɗan adam, ba jahilci yake sa ɗan adam ya zamo marowaci ba, ba kuma tsantsan ilimi yake sa ɗan adam ya zamo mai kyauta ba. Halitta ce, illa idan ya zamo mutum Allah ya yi masa sifa ta kyauta da karimci, sai ya samu ilimi, to ilimin nan zai ƙara zaburar da shi ga wannan kyakkyawar sifar. Idan kun mutum ya zamo marowaci, ya zamo baƙin jahili, to wannan jahilcin kuma zai ƙara masa wancan munin. Malamai suna kawo ƙissa ko labaru na mutane, ko dai wanda suke musulmi, wasu ma ka samu tabi'ai ne amma suna da tsananin ruwa, wasu kuma ka samu cewa jahilai ne ma, amma kuma Allah ya yi musu tsananin kyauta. Alal misali, akwai wani daga cikin tabi'ai, ba zan ambaci sunansa ba, ɗalibin ilimi in ya karanta zai gano wane ne. Abinda ya sa ba zan faɗa ba, daga magarin mutane idan ka ji wannan sifar ka yi ta ganin haushinsa. Tabi'i ne, babban tabi'i, ya ga irin su Sayyidina Ali, su Sayyidina Abubakar, bal ya ma yi ma Alƙur'ani hidima, amma da wahala ka samu marowacin irinsa. Akwai nan da wani mabuƙaci ya zo, kamar ka ce almajiri haka, da ya ba shi abin da zai ba shi har ya fita sai ya kamo shi sai ya ɗaure shi, ya ce in yi tafi gaba wani zai ƙara masa. Wannan ma da ya ba shi Allah ne ya ƙwata masa. To amma wani yana baƙin cikin yanzu tunda ya ba shi ya gaba wani ya ƙara masa. Ruwarsa ta wuce yadda ka san yaron goye, haka yake a wajen ruwa. Ka san yaro ne za ka ba shi ka miƙa hannu ya hana ka. To a lokacin kuma irin su Hatimu Ta'i, baban Ali bin Hatim, wato ainihin a jahiliyyar sai ya mutu, amma da wahala ka samu mai kyauta irinsa. Malaman tarihi suna cewa idan baiwarsa ko bawansa ya hura wuta, wani matafiyi ya hango wutar ya zo ya yi masa garar baki, to sai ya yanta wannan bawa. Kuma da za ka zo gidansa ba kaza, ba ɗan akuya, ba zabuwa, to kora kuma ya sanne ɗaya tilo sai ya yanke mashi, saboda karimci da Allah ya masa. To amma ko da kai an halice ka da ruwa, ana koyan karimci, ana koyan kyauta, ka daure ka ɗan gutsuro ka bayar, ka ji ba daɗi ka yi yaƙi ka daure, gobe ma ka sake gutsurowa ka bayar, ka ji ba daɗi ka sake daurewa, da haka sai ka ji cewa ka koya. Domin malamai suna cewa rowa ba sifar mutanen kirki ba ce, rowa sifa ce ta munafukai. To a nan sai malamai suka ce ma'ana ta biyu, wa man yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsi. In mun ce ciyarwa amma, duk wanda ya yi rowa to shi ya yi wa kansa rowa, shi da kansa bai cuci wancan da ya hana ba. Malamai sun kawo misalai da yawa da suke nuna wannan. Zan ambaci abu kusan biyu zuwa uku. Hadithi ya inganta hadithin Muslim, wanda ina zato Imam Ahmad ma ya rawaito shi, cewa akwai wani mutum daga cikin Banu Isra'il wanda manzo alaihi salatu wassalam ya ambata cewa wata rana wani mutum yana cikin tafiya, kawai sai ya ga gajimarai sun yi baƙi, sai ya ji cewa a cikin gajimaran, ana ce ma gajimaran, ka tafi ka zubar da ruwan nan a gonar wani shi kaɗai. Wannan mutum sai ya ga gajimarai yayi kwana sai ya dinga bin gajimaren ya dinga bin sa kawai sai ga ya tsaya a cikin wayansu kananan duwatsu bakaki yana ta fararar da ruwa yana ta fararar ruwa da yayi wannan ruwan ya gama sai ruwan ya dinga tafiya ya dinga bin wata hanyar ruwa ya dinga bin hanyar ruwan wata kaman karamar korama sai ya samu wani ruwa mai wato wani kwari wani dan kaman kududdufi wani mutum yana tsaye yana ta raba ruwan ya raba shi bitan ya raba shi bitan shi kadai akai ma ruwan a gonar sa sai yace bawon Allah ya sunanka sai yace sunana wane sai dan ya shiru sai yace me yasa kake tambaya ta sunana sai yace ga jimaran nan da yayi wannan ruwan a gonarka kai kadai wannan sunan da ka faɗa na ji an kama an ce wa gajimaren ya je gonar wani shi kadai ya masa ruwa don Allah mai kake yi har Allah ya maka wannan ta goma shi sai ce to ni dai abin da na sani gonan nan tawa duk amfanin da na samu uku nake raba shi rabi daya rabi wato kaso daya na ci ni da iyalaina kaso daya in kyauta wa mabukata ga baki daya kaso daya in sake mayar da shi a gonar sai ce to shi yasa Allah ya maka wannan ku duba wannan karimcin da yake yi kuma Allah sai ya karrama shi kadai a wannan yankin nasa Abubakar ibn Abi Shayba rahmatullahi ta'ala alayhi ya rawaito wani athar wanda Abu Nu'aym a cikin Hilalul Awliya ya kawo shi wannan athar da zan faɗa cewa Ibn Mas'ud yana abin da inaji Abu Musa al-Ash'ari ne yake ji ko Ibn Mas'ud na sai zata Abu Musa ne yana kan gadon ajalinsa sai yake cewa yaransa ku dinga tuno kissan mai gurasa sai suka ce menene kissan mai gurasa sai yace akwai wani daga cikin masu bauta yake bance kansa a wani wurin bauta yayi wajen shekara 70 bautar Allah yake zalla ko saukowa baya yi ina jin sai so ɗaya a sati yake saukowa ya ɗauki abinci sannan ya koma shedan inda ya san ga inda mutumin kirki yake zai tsana matar ku sai dai idan Allah ya kawar da kai sai in Allah ya tsare ka wata ran a wajen saukowan nan da yake yi sai shedan ya kawata masa wata mata wannan mata suka hada kai da shi suka je suka yi kusan sati ɗaya suna badala to kuma daga nan sai yayi nadamar abin da yi sai ya sauko daga wajen wannan ibada shi ma bai san inda ya nufa ba in ya tafi ya tafi sai ya tsaya ya salloli ya salloli ya tuba ya tuba sai ya kara gaba har dare ya kai shi sai ya ga wani shago wasu mutane suna kwance a ciki yana zuwa saboda dare ya yi kawai sai ya fada tsakanin mutum biyu sai ya kwanta to ashe waɗannan mutane mutane ne 12 akwai wani shi ma mai tsananin bauta shi yake ciyar da su duk dare gurasa ɗaya yake aiko ma kowane mutum ɗaya ma'ana sai ya aiko gurasa 12 sai a raba musu to shi mai raba gurasa da ya zo a cikin duhu sai ya rarraba sai ya ba shi wannan bakon kun ga za a samu mutum ɗaya wanda ba a baiwa ba to zai juya ya tafi sai ɗaya daga cikin wanda ake ba su yau da kullum sai ce malam ina gurasa ta ya za a yi ba za ka bani ba sai ce tun da na zo na taɓa hana ka ka bincika ƙila akwai mutum ɗaya da aka baiwa biyu aka lissafa kowa ɗaya aka ba shi sai ce to ni dai ina gaya ma ban tauye abin da aka bani ba kaga tafiya ta kuma wannan gurasa ita kadai suke ci sai kuma gobe wannan bawan Allah mai laifin can ko mai ibadar can a shekaran jiya mai laifin nan kuma ainihin a jiya wanda kuma gashi a yau tare da waɗannan sai ya ga in ya ci wannan gurasa ya cutar da wancan da yake ci yau da kullum sai ya hakura sai ya miƙa masa yana miƙa masa wannan gurasa da 'yan mintuna Allah sai ya ɗauke ransa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sai aka ɗora waccan ibada ta tsawon kusan shekara 70 a kan sikeli wannan badalar da yayi ta sati daya aka dora ta akan tafi dai na suke ne sai wannan badalar tafi karfin duk wata ibada da baki da ma'ana sai containment ɗinta sai aka dauko wannan gurasa da yayi hakuri yayi karfin hali yi hakuri bar mu wancan mai mutum aka dora akan suke ne sai ta rinjaye wannan barna satin sai ya kai da ba mai wannan gaba za ta nuna maka tasirin alkhairi da kuma taimakon bayin Allah to shi yasa anan malamai suka ce da aka ce wa man yabkhal wanda yayi ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsi kan sai yayi ruwa ma'ana da ya san alkhairan da ya hana kansa a lokacin da yayi ruwa da yayi da dama yanzu ana da misali kamar yadda na faɗa a jiya ka zo kana jin tsananin yunwa ga abinci ana sayarwa har ka fito da 500 ka bayar sai ka ce kaina ma fasa ba zan ba da 500 din a bani abincin ba don Allah wa ka cuta kanka ka cuta ko a ce a yanzu ga kaya ana sarowa ana sayarwa in an saro kayan 10,000 za a sayi 20,000 an ce kowa ya kawo 10,000 har ka dauko 10,000 za ka bayar sai ka ce kaina ma fasa waɗancan aka zo aka saro kowa 10,000 su ta ninku yanzu dan Allah wancan ka cuta ko kanka ka cuta da baka bayar ba kanka ka cuta kai ka tauye kanka to shi ya sanya duk mutumin da zai yi alkhairi asali kan sai taimakawa shi yasa za ka ga magabata har ma in sun yi mutum wasu alkhairai to kuma sai su bi shi da wani tagomashin kuɗi cewa ya musu dakon lada zuwa lahira to anan sai malamai suka ce idan mun kalli karimcin Allah muka kalli bukatar ɗan adam to za mu gane ashe duk mutumin da ya yi ruwa a musulunci na farko dai Allah ya yi mugun hali yanzu da za a ce akwai wani mutum da ka sani karimi babban mutum gwamnan gari sarkin gari ciyaman ɗin ƙaramin hukuma shugaban ƙasa wanda daga cikin dai shugabanni wanda ka san shi karimi ne sai wani bakonsa ya zo sai ka ce da Allah wani bakon nan ka je ka saukar da shi ka ba shi abinci inda ya tafi kai masa kuɗin mota kuma shi wannan da ya baka wannan umarnin kowa ya san karincinsa kawai sai kai kememe ka ki saukar da bakon nashi ka ki ba shi abinci kuma ka ki masa kuɗin mota to yanzu kaga kai ki tauye kanka da kanka wala Allah da za kai masa hidimar da ta kai ta 5,000 kama daga abinci zuwa kuɗin motar shi kila zai iya baka 500,000 ma akwai gwamna daga cikin gwamnoni wanda yake yayi sunan karimci na kusa da shi yake ba da labari akwai lokacin da yake son panadol sai ya ɗauko rafa ta 500,000 na wancan shekarun sai ya bashi ya ce je ka siyo man panadol rafa fa ta 500,000 da ya je sai ya sayo ɗan wannan sachet ɗin na panadol ya siyo to sai ya ɗoro panadol ɗin da ɗan canjin a kan sauran kuɗin yana miƙo masa sai ya ɗauke panadol ɗin ya sa a dubu ya tafiyarsa kun fahimci maganar to yanzu da ya ce ba zai je ya siyo panadol ɗin ba gwamnan ya cuta ko kansa kansa ya cuta kai ka san dai yanzu wannan kuɗin ba za na siyo panadol ba ne wannan fa 50,000 ɗin ina tabbatar maka za su kai wato kusan amfanin wajen 500,000 ma a yanzu tunda farko fitowar 500,000 ɗin ne ba to ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana so ka ji ya kai marubuci ka san da sani in kai ruwa baka cuci Allah ba me ya sanya ya zamo baka cuci Allah ba wallahu al-ghaniyyu anan ibn ashur yake cewa al-ghaniyyu da al-fuqara kowanne zamu ga an saka masa alif da lam kuma a matsayinsa na khabar wallahu mubtada ne al-ghaniyyu khabar ne antum mubtada ne al-fuqara khabar yace to wannan uslubin kaman ma yana nuna taksisi shi Allah subhanahu wataala shine mawadaci wadata mutlaqa al-ganiyyu huwa alladhi la yahtaju shay'an min ghayrihi aw ila ghayrihi mawadaci shine wanda baya buƙatar komai a wajen kowa to Allah shi kadai yake da wannan sifar anan sai yace wa antumul fuqara ku gane akwai bambanci tsakanin al-faqiru da as-su'uluku al-faqiru shine mabukaci bukatan nan kuma aji ne amma dai babu wani da da mace ta haifa wanda ba mabukaci ba babu shi ai yana bukatar ya bace ko ita ma bukata ce yana bukatar in yaji bawani ya tsubunna ya fito ita ma bukata ce yana bukatar idan miki tsuguno ya fita haka ne ko ba haka bane duk wanda sunan su bukata to banda waɗansu bukatun kuma wanda shi dan adam kowa ya san su ta tare da shi Allah ya kira ya duk mutane sai ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa ila Allah ya mutanen duk duniya ga baki daya mabukata ne ku zuwa ga Allah to Allah sai ya ce huwal ganiyyu shi mawadaci ne ma'ana da yace ka ciyar ba shi yake da bukata ba kai ake bukata yanzu ko zakka da Allah yace mawadata su ba fakirai ai kai mawadaci kada kai bukata domin zaka samu kyakkyawar addu'a aje lafiya a dawo lafiya Allah ya ja kwana Allah ya bada kariya wannan ta wanda kake ta yi ba wani to amma mai kudi ne kai amma furar danku a shekarar damu babu ta kurba duk da fakirai kewaye da kai amma babu wanda ya san alkhairin ka da sisin kwabo don Allah akwai wanda zai ce maka a dawo lafiya akwai wanda zai ce maka barka da zuwa akwai wanda in ya ji an yi wani hatsari ya ce Allah sa ban da su alhaji wani ma idan ya ji kayi targaɗe sai ya ce Allah ƙara ina ma kari waye saboda haushi kake ba shi ga kankana da abin duniya amma shi bai san ana yi ba amma duk lokacin da ka zamo kana aƙalla wanda suke gefen ka suna gora a tattare da kai kullum fatan alheri suke ma wallahi ba sai ka ce ai maka addu'a ba wani daga cikin larabawan kai kauye yake cewa wa inna lana shaytaini la yanfa'alina ganiyaini la yajri alaina ghina huma huma sayyidana yazumani wa inna ma yasudani na in aisarat ghanama huma yake cewa akwai wasu dattawa a yankin nan ba sa mana amfanin komai masu kudi ne mawadata amma wadata sabata taba mu wai suna ƙarye su shugabanninmu ne to su sani cewa wannan sunan ba za su cancance shi ba sai mun gani a ƙar wannan zai nuna maka cewa ashe duk lokacin da Allah ya maka wadata baka isa ka ga mai kowa da alheri ba baka isa ba ko kai waye amma dai aƙalla wanda suke tare da kai su san kai mutumin kirki ne na kusa da kai mabukata su san cewa lalle kai karimi ne haka ake so a wajen mutanen kirki Allah sai ce wa in tatawallau to idan har kuka kuskura kuka juya baya ba ku yarda da wannan umarnin Allah subhanahu wataala ba yastabdil qauman ghayrakum Allah subhanahu wataala zai canza waɗansu mutane ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su kasance kwatankwacin ku ba ayoyin alqur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba sun ambaci irin wannan ma'ana ayar tana nuna mana Allah fa ba wata bukata gare shi tattare da ku ba kuma ba gagararsa kuka yi ba in yi so zai iya share ku kuma sai ya kufe makwafinku da wanda suka fi ku alkhairi kun ga anan Allah bai ce wa la yakunu amsalakum ba sai ce thumma la yakunu ma'ana duk shekarun da za a yi ba za su taɓa canzawa su yi hali irin naku ba mai ake nufi sun mala ya kuno amsalakum ba za su zamo irin ku a wajen munin hali da ruwa da nuna wa Allah hali na kashi da rashin sanin ya kamata ba a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan malamai suka ce ba wai wannan ayar tana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya yi waɗannan ɗin ne a waɗansu lokuta an share wasu saboda rowa ko kuma saboda munin hali an yi wani a'a wannan jan kunne ne da barazana duk yadda kake ganin ka kankama duk kudinka duk yadda ka karbu Allah subhanahu wataala baka fi karfin ainihin ya share ka ba yan uwa kaman yanda malamai suka sha fada mana ita ruwa wani abu ne wanda kamar yanda fada akwai kurkushin sa a zuciyar kowa to amma kayi kokari a rayuwarka da alfarmar da Allah ya hore maka da kudin da Allah ya hore maka da ilimin da Allah ya hore maka da duk wata dama ka da kallon marwace rowa bata takaita a wajen abin duniya kadai ba akwai rowa da matsayi wani ba shi da kudi amma Allah ya hore masa alfarma yanzu akwai dalibai suna neman admission a wasu makarantu wasu suna da ainihin qualification din su na degree wasu ma master suna neman aiki akwai waɗanda suke tare da su da za a ga rubutun sa cewa ku ba su wani suwa da aiki za a iya ba su aiki to amma wasu sai su iya wannan kaga ruwa ce da matsayi in dai har mutumin an tabbatar ya cancanta yana da ilimin zai iya rike kujerar zai iya rike amanar to a yi masa wannan gatan an taimaki mutane da yawa karkashin sa wani za ka samu cewa Allah ya hore masa ilimi amma wallahi in dai ba kudi za a bashi ba to shikenan kowa zai mutu jahilcin sa to wannan shi ma ba daidai bane ba ilimi malamai sun ce ko kuma koyarwa kala biyu ce akwai fardu ainin akwai fardu kifaya sannan ita ma fardu kifayar akwai inda ake da matukar bukata ta ita fardu kifaya bata zama wajibi ba to amma kuma yana da kyau kaga cewa kai wani abu shi ma a fardu kifaya din misali akwai koyarwa ta aji akwai koyarwa irin ta masallatai koyarwa ta aji fardu kifaya ce a matsayinka na mai koyarwa sakandare makarantar firamare abinda ya shafi jami'o'i kana neman kai ma a taimaki rayuwarka domin ka tsayu ga wannan aikin ba laifi bane ba ko a yanka ma ko ka ce ka yanka amma abinda ya shafi abin nan masallatai majalis ka ce dole sai idan ana biyan ka san za ka karantar wannan ba daidai bane ba bai daga cikin al'adar magabata baya daga cikin ayyukansu ka ce wani abu ne a la sharqi lokacin da kai don Allah sai aka yi maka wani tagomashi wannan wani abu ne baka sa rai ba kuma ba dan shi kai ba kuma Allah subhanahu wataala sai maka budi mata inda baka zato abubuwa suna da yawa da kake so in faɗa to amma dai lokaci ya riga mana halin su zamu takaita anan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gardu mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina fatan mun yi aure da Allah ta baraka. Wannan shi ne wannan ba ka a cikin mamuka. Wata yayin da kuma na kuma na yi ba ta bi. Amma sai na kace mai kada ya koyi ta kai mun iya ne kuma wata. Wannan ina neman ƙarin bayani.
Kuna jin tambayarsa cewa wai shin ba kyau ne a ce an auri ƴaƴan mahota shi ya ga wata yarinya kuma ya yaba tarbiyyarta yana so ya aure ta an ce wai kada ya aure ta domin iyayenta mahota ne to shi ne yake neman ƙarin bayani to wannan dai gaskiya molanka ne irin na bahaushe wato abin bakin ciki da takeici sai ka ga wani in maganar asali ake nasa asalin ya kasa na wancan mahaucin amma kuma ko dai ya ce ba zai ba ɗansa ba tunda wai ai ubansa mahauci ne ko ba zai auri ƴarsa ba tunda shi mahauci ne addinin musulunci bai ambaci sana'a ko ainihin wani aiki ba dangane da wanda za a ba aure ƙa'idar da manzo alaihi salamu ya ba mu ya ce idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wannan wajen wanda za a ba auren kenan ita kuma wacce za a aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunkahul mar'atu a wata riwaya li arba'in li hasabiha wa li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa diniha fa’alaika bai za ta din tarifa ce da ka daga cikin manufofi ko dalilai da suke sa mutum ya auri mace wani zai yi aure saboda kyakkyawa ce wani don ‘yar babban gida ce wani kuma don ita matar mai kuɗi ce wani kuma saboda mai addini ce manzo Allah sallam sai ya ce to na rika sheka mai addini domin ita ce wadda idan har ka aure ta babu yadda za a yi ya zama abuwa sallallahu alaihi wasallam ma'anar taribat ya daka taribat minat tatrib wasu suka ce abinda ake nufi in baka aure ta ba hannunka zai yi turbaya ma'ana za ka daba a kar ina fata an gane to kun ga anan wani malami mai hikima ya ce kun ga sai aka ambaci kyau aka ambaci asalin gida aka ambaci dukiya sai aka ambaci addini daga ƙarshe sai malami yake cewa wannan yadda ka san za a rubuta dubu in za ka rubuta dubu za ka rubuta ɗaya sai kai 000 to wannan ɗayan shi ne addini 0 na farko kyau 0 na biyu kuɗi 0 na uku asalin gida idan ka cire 01 na ƙarshe kuɗin sun koma nawa 100 in ka cire 0 na biyu sun zama 10 in ka cire 01 an samu dai 1 to in ka cire wancan ɗayan fa duk uku sun zama ainihin 0 ma'ana in ba addini da kuɗin da asalin gidan da kyawun duk sakar su ne duk wannan ba wani abu muhimmi ba ne ba to kenan wannan shi ne abin da aka ɗora ka kai mai neman aure ‘yar gidan kafinta ce ‘yar gidan tela ce masassaki masaki duk wannan ba shi musulunci yake magana ba wallahi za ka iya samun wani ɗan mahaucin ya fi ɗan gidan wani anukan lahun mutunci da addini ka samu wata ‘yar mahaucin ta fi ‘yar gidan wani ya sayyadi mutunci da addini ba za ka iya lissafawa ba wato ni na rasa laifin da mahauta suka yi Bahaushe akwai wata tatsuniya wai sai a ce maka ada sai a ce maka mahauci kare ne amma ba za ka gane ba sai ka samu kotar gatari sai ka kwabe ruwan sai ka kashe ido ɗin sai ka leka ta kofar kotar za ka ga kare ne a zaune amma da ka faɗa mutuwa za ka yi kaga an da ke kan hana ka kuka kai ne kana son tsegumi in ka gani ka faɗa kuma in ka faɗa mutuwa za ka yi to me amfani ka duba kuma wallahi duk shirme ne ƙarya ce saboda ka kai wannan bawan Allah wannan yarinya da ka gani in dai ka yaba da tarbiyyarta ta cika waɗannan sharuɗa addini sauran duk wani abubuwa in dai akwai addini kawai ya zamo cewa an fere shi ne saboda ka je ka aure ta insha Allah kuma za ka ga alkhairi kuma a gefe ɗaya kai ma idan wani ya zo neman auren ‘yarka kada a ce ma wai ɗan gidan mahauci ne ka duba ka yadda da addininsa da ɗabi’arsa in dai ya cika wannan sharuɗa shi kenan ka ba shi aure kuma abin takaici wallahi sai ka samu wani ma fa tarihi ne abin da mahaucin sai ka samu babansa bai yi ba kakansa kila kakansa na wajen biyar ne amma wai an rike tarihi asalin iyayensa mahauta ne to in ba mahautan za ku shina ba ba daidai ba ne wanda tatsuniya ce ta Bahaushe yadda masassaki da manomi da makiyayi ba su da wani laifi haka nan shi ma mahauci ba shi da wani laifi ban yanzu za ka ga cewa fawar ma a ratta ake yi mahauci nawa ne yanzu yake fawa babansa bai yi fawa ba kakansa ba mahauci ba wallahi akwai su da yawa mu mun san su mahauci ne yanzu ka'in da na'in amma babansa bai taɓa fawa ba kakansa bai taɓa yi ba yau ce ta sa shi fawar kuma ya ma yi kuɗi a fawar to me laifi saboda haka wannan tatsuniyar Bahaushe sai kai watsi da ita ka je ka aure ta kawai
Yeah.
malam Fatima in na fahimci tambayar yana ta buga buga ne bai samu aiki ba ko shi da yake neman addu'a ta Allah ya sa mu dace abin da yake cewa shi matashi ne mai kokarin kujiba kujiba da neman na kansa amma da ya buga abubuwa da sai kiya to yanzu addu'a yake nema mai saurin zuwa bawan Allah hadisai da dama sun kudaitar da mu addu'o'i wato ga yawo jini na wuce malamai sun kai sun kawo cewa ismullahil a'azam a ina yake kuma wanne ne shi wasu suka ce ismullahil a'azam ya tattaru tsakanin surori guda uku cikin suratul baqara da ali imran da kuma suratul taha a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ali imran farko alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a cikin taha وأنت الوجوه للحي القيوم تو سي مالامي suka ce wayannan sune ismullahil a'zam sunan Allah mafi girma annabi idza bi'i bihi azaba sannan akwai hadisi da yake cewa alizu biyadhal jalal wal ikram kunace ku riko na gagam da yadhal jalal wal ikram to malamai sai suka rairaye suka ce duk lokacin da zakai wata addu'o'in nan wannan bara ce zan ba ku mai kwari eh bara ce mai kwari duk lokacin da zaka yawaita ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram bi rahmatika as-saghif wannan kalmomin duk bukatar da ka sa gaba insha Allah Allah sai ya biya ma ita ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram la ilaha illa ant bi rahmatika astaghith wato da rahmatka nake kamun kafa da wannan sunaye nake ainihin tsanantuwa to insha Allah ta'ala Allah zai biya maka bukatarka ka sani Allah zai iya amsa addu'ar ka a yau amma kuma biyan bukata sai badi waccan sai bayan shekara 5 sai bayan shekara 10 sai bayan shekara 20 ma wani shi abin da yake so yanzu da yayi wannan addu'ar yau gobe ya gani a kasa ba haka ake yi ba na sha fada muku annabi Musa alaihi salam lokacin da yake addu'ar Allah ya halakar da Fir'auna yayi addu'a yayi addu'a annabi Harun yana cewa amin yana cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaru al'azab al'alim Allah sai ya ce qad ujibat da'watukum fastaqima an karba addu'a ku kuje ku saurara ko kun san malaman tafsiri cewa suka yi sai da aka yi shekara 40 sannan Allah ya halaka da Fir'auna annabi yake addu'a annabi yana cewa amin annabin da yake addu'a shine annabi lamba ta uku a daraja kuma shaqiqin sa annabi yana cewa amin amma sai da aka yi shekara 40 abinda aka ce an karba sannan suka gani yanzu kai shekara nawa kana wannan addu'ar da wannan fafutukar annabi Zakariya alayhi salam ya roki Allah da Allah ya ce ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ya kai zakariya muna maka bisharan da sunan sa yahya ba a taba mai wannan sunan ba sai shi malamai suka ce sai da aka shekara 13 sannan mace ta samu juna biyu ta haihu kai shekara 19 yanzu kana wannan addu'o'in saboda haka Allah zai iya amsa maka addu'ar amma kuma a jinkirta a baka lokacin da abin zai fi zama wa alkhairi a wajenka kai dai kana ce kada ka fasa hadisi yace ana karba addu'a ɗayan ku idan bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce me yi gaggawar manzo Allah ya ce mutum ya ce na roka na ji shiru to ka daba wace kin kauka in kai wannan kada ka taba sarewa kada ka taba gosawa Allah ya datar da ku amin irin wannan malamai sun ce babu wata matsala in kuji tambayar sa an yi bayanin adalci a wajen yaya shi mai karamin samu ne to yayan suna da yawa in ya samu misali kamar tufafi sai ya fara yi ma wani shikenan a tafi a tafi a tafi in ya kara samu sai ya kara yawa mai bi masa har da yayi masa gabaki daya ma'ana ba zai iya ba a lokaci daya wannan babu wata matsala akan wannan tunda wannan shine gurgurdan samun ka abinda malamai suke cewa akwai iyaye wanda zaka ga al'ada shi mai gidan duk ɗansa da ya zama ya kai munzalin aure zai masa aure kuma ainihin ya bashi gida kila yana da ƴaƴa wajen guda bakwai yayi ma na ɗaya yayi wa na biyu yayi wa na uku yayi wa na hudu to kila kafin na biyar sai ya rasu yanzu ga na biyar ga na shida ga na bakwai to ya za a yi waɗancan gidajen da ya basu za a dawo da su ne a ce a raba gado ko ko a'a fata wanda malamai suka bada suka ce ba wata matsala Allah ne ya ciyar da su domin inda makka ce bibiya musu su waɗancan ɗin kuma yana da niyyar wannan su ma zai biya musu sai Allah ya masa rasuwa ai ba za a ce yanzu a kuɗin gado sai an biya ma sauran makka ba sannan a raba gado to tunda niyyarsa su ma waɗannan duk wanda lokaci ya yi zai masa aure ya ba shi mahalli Allah bai kaddara rayuwarsa ta kai ba to su waɗancan da Allah ya ciyar kyauta ce daga Allah ya ba su abin da ya rage duke sai nufi sai a raba gado ina fata an gane to wannan shine amsar da malamanmu suke bayarwa Allah shine mafi sani to alhamdulillah akwai manya-manyan malamai 'yan uwa wanda suka kawo mana ziyara daga Kano muna tare da su yanzu haka muna musu addu'a akwai na'ibin masallacinmu Dr. Ibrahim Siraj Adahama dakta ne gwani ne alƙalin musabaka ne kuma limami ne akwai malam Adam Abdulhamid wanda shi ma limami ne a shi masallacin namu na Juma'a akwai malam Gali Ahmad wanda shi ma laktara ne a wannan masallacin abin nan makarantar Wudin Jami'ar Wudin sannan akwai malam Lawan shi ma ma'aikaci ne a BUK akwai malam Tahir ɗaya daga cikin 'yan kasuwanmu wadai Allah ya kawo su wannan yammaci suna muku fatan alkhairi kuma muna musu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya muna fata Allah ya mayar da su lafiya a cikin aminci kuma insha Allah ta'ala za su dan ƙara so nan gaba domin gaisawa da mai martaba sarki insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ruddana ilayka raddan jamila Allahumma khudh bina wasina lima tuhibbu wa tarda ya rabb العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجب بتلانا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك وانعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين